إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم ثلاثة يوم العرباء بقي جوات رمضان باين هجر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكر جبو ديدة اليهدو دا أربعين دا هدو وان دا يجيدي دا أشرين دا ترى جوات أوكو shekara ta 2023 wannan shine majalisi na bakwai a cikin majalisan mu na tafsirin alqur'ani mai girma inda muke karatu a cikin suratul ahqaf kafin farawa akwai wanda yake tambaya cewa yaya ingancin sallar juma'ar wanda ana yin hudba suna yin surutu shi wanda yayi magana ko yayi wasa a sallar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba shi da juma'a ya kore mai juma'a hadar ba shi da juma'a wadansu malamai suka ce ana nufin ba zai samu ladan juma'a da ake samu ba amma dai sauke nauyi na cewa ba a bin shi bashin ya sace wata sallar to wannan ya sauke shi amma dai sakamakon da ake bayarwa na sallar juma'a ba shi da shi shi yasa a wani hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man masal hasa faqad laga duk wanda ya wasa da tsakuwa a masallaci saboda shi ne abinda za a iya tabawa a masallaci a lokacin a sa ne kawai babu shimfiɗa ba komai daga ana huɗuba ta zo kana ɗaukan tsakuwa a ƙasa manzo Allah ya ce ya yi lagau wanda kuma ya yi lagau ba shi da juma'a ballantana kuma wani abu wanda yake sama da wannan ballantana wanda zai ɗauki waya ko ya duba wani saƙo a waya ko ya kunna ko ya buɗe wani abu a cikin wayar wannan shi ya fi cancantar ya zama ba shi da juma'a ta haka duk wanda ya yi wani aiki a lokacin da liman ya hau minbari ranar juma'a to wannan ya yi asarar wannan juma'ar gaba ɗaya ya yi asarar juma'a ba za a ce sai ya sake sallar azahar ba amma dai ba shi da wani sakamako na sallar juma'a kamar yadda manzon Allah ya ce wanda ya je wurin boka ya tambaye shi akan wani abu ba shi da sallah kwana 40 ba za a karɓi sallar shi ba ba za a ce sai ya sake sallar kuma bayan kwana 40 ba ya riga ya yi dole ya yi sallar amma kuma sallar ba ta karɓuwa ana ba za a ba shi sakamakon da ake ba masu sallah ba to haka shi ma wannan kaga yin magana ballantana kuma ya surutu kamar yadda ya faɗa wannan yana rushe juma'ar mutum ma ya ga wani yana magana ya ce mai ya yi shiru ana huɗuba shi ma ba shi da juma'a ballantana kuma wanda yake yin magana wallahu alam darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 14 ne za mu tsace kuntawa daga aya ta 13 innal ladina qalu rabbuna allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
نعم الله مدوكتين سركي ينا ايمانا مغانا دنغني دا ودن دا سكي ايماني دا الله suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suka sami istiqama akan wannan aikin na imani. A darasin da ya gabata mun ji menene istiqama din, menene matsayin ta, me kuma ake nufi da ita. Abin da ya rage shine ayar fadin Allah madaukakin sarki da take shige da wannan, inda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة. daga cikin falalar istiqama shine duk wanda yayi istiqama a lokacin da yazo mutuwa, Allah yace tatanazzalu alaihim almalaiika, malaiku za su rinka saukowa daga sama, za su saukowa wannan bayan wannan, shine tatanazzalu alaihim almalaiika. idan suka zo za su ce musu Allah tafafu wala tahzanu, kada ku ji tsoro. Mana inda za ku an tsira rai in kun mutu, kada ku ji tsoron abin da za ku fuskanta a gaba. Wala tahzanu, kuma kada ku samu damuwa dangane da abin da kuka bari a baya. Da haka ana kwantar musu da hankali dangane da abin da ya gabata a baya da kuma abin da zai zo a gaba wanda za su fuskanta na sabuwar rayuwa. Shine Allah takafu wala tahzanu, saka cewa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. ana muku albishir, albishirunku da aljannat da ake muku alƙawari da ita. ana cewa in kuka yi istiqama za ku samu aljanna, to muna muku albishir da cewa lokacin samun wannan aljannar yayi. shine wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مولي مجد انتن الأمر في الدنيا مولي كو مجد انتن الأمر في الآخرة. لأك مولي ناف الدنيا هو مولي ناف الآخرة. لأك قولا بأس لكوة إذا انتقى من استقامة تو ملائكو سنا تارى لكي الله مدرك تنسركي ينا تارى لكي الدنيا حسكما الآخرة. wanda yake tare da mala'ikun Allah a duniya da lahira, yake tare da Allah a duniya da lahira, to wannan ya ci ribar rayuwa, ya ci ribar rayuwar duniya, haka kuma ya ci ribar rayuwar lahira. kamar yanda wanda ya rasa Allah, ya rasa jibintar al'amarin mala'iku, ya yi asarar duniya, haka kuma ya yi asarar lahira. to waɗannan masu istiqama Allah ya ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhira wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. kuma in an je lahira, duk abin da ranku yake so akwai a lahira. da haka duk abin da kuke marmari, duk abin da kuke sha'awa, duk abin da zuciyarku take rayawa, to za ku same shi a aljanna. wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum ma tadda'un. da haka abinda kuke bukata shi ne Allah zai baku, abinda kuke sha'awa shi za ku samu. kamar yadda ya gabata, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. sai Allah ya ce nuzulan min ghafurir rahim. wannan duka shimfiɗa ce, tarban baki ne ake musu daga wurin Allah mai gafara mai jin kai, ba kai ga asalin sakamakon da za a ba su ba. wannan kawai nuzul ne. in an ce nuzul, kamar ɗan masaukin baki, ɗan reception da za a sauki mutane, kafin akai zuwa ga inda za a aje su ya zama nan ne masaukin su. Dan Allah ya tattalar musu wannan ne domin ya zama nusuran min ghafurir rahim. Dan wannan duka sakamako ne na masu istiqama a duniya. Dan wanda yake so ya samu kansa a cikin wannan sakamakon to ya zama cikin innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Wanda kuma asasin istiqaman shine tauhidi da kadaita Allah da kuma aikata abinda Allah ya umarni da nisantar abinda Allah ya hana da tsayuwa akai har mutuwa ta riski mutun akai wa abud rabbaka hatta ya'ti yakal yaqin. Kabauta ma Allah har mutuwa ta zo ta sale ka akan wannan halin na bautar Allah. To wannan shine istiqama ya zamanto wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kada ku kuskura ku mutu sai akan musulunci akan bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shine ma'anar istiqama din da kuma sakamako da Allah madaukakin sarki yayi tattali da waɗanda suka tsayu suka tabbata akan wannan yanayin na qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allah ya faɗi sakamako da zai ba su ulaika ashabul janna jaza'an khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun. Da aka sai aka tsallaka kuma zuwa ga wata gaba ta gaba bayan wannan gabar da Allah madaukakin sarki ya kawo.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu quhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Allah madaukakin sarki yace wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Wa wassayna al-insana man yima mutum dan adam wasiya. Anan Allah yana magana ne da dan adam gaba daya ba musulmi ko mumini ba, ba masu istiqama kawai ba, kowa da kowa indai dan adam ne indai mutum ne. Yanzu wannan mas'alar mas'ala ce wanda take da alaka da insaniya, mas'ala ce ta dan adamtaka, ba mas'ala ce ta masu imani da marasa imani ba. Mas'ala ce wanda duk mutum in dai dan adam ne to ya kamata a ce yana da alaka da wannan mas'ala. Shi yasa sai Allah yace wa wassayna al-insana mun yi ma dan adam wasiya, bai ce mun yi ma mu'minai wasiya ba, bai ce mun yi ma musulmi wasiya ba. Akai magana da dan adam gabaki daya, musulmi da wanda ba musulmi ba. Menene ma'anar wasiya? Wasiya shine a umarci mutum da abu, a farlanta mai ya yi abin, ko kuma a hana mutum aikata abu, a tilasta mai kada ya aikata abin. Wannan shine ma'anar wasa a lugar Larabci, shine amara bihi wa faradahu alayhi, ko kuma nahahu anhu wa harramahu alayhi. Abinda aka umarci mutum aka farlanta mai ko kuma aka hana shi aka haramta mai aikatawa, wannan shine ma'anar an yi wasiya da abu. Ma'ana anan Allah yana nufin ya yi wasiya, ya farlanta ma dan adam, ya umarci dan adam, ya tilasta mai ya kasance bi walidaihi dangane da iyayen shi, uwa da uba. Allah ya umarce shi, ya wajabta mai, ya tilasta mai a kan su ya zama yana ihsanan, yana kyautatawa gare su.
wannan ita ce wasiyar Allah zuwa ga dan adam gaba daya wannan wasiyar kuma ta maimaitu da yawa a cikin alqur'ani a wani wurin Allah madaukakin sarki yana cewa wa wasayna al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka li tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kaka Allah madaukakin sarki yace mun yi ma dan adam wasiya dangane da mahaifin shi uwa da uba ya zamanto mai kyautatawa gare su a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahan mun yi ma dan adam wasiya dangane da iyayen shi anan kawai an ce an yi wasiya idan an ce an bar masa wasiyar wani abinda ake nufi ka kula da shi ka kiyaye shi ka ba shi duk wani abin da yake bukata na girmamawa da karramawa shi yasa anan Allah ya ce wa wasayna al-insana biwalidayhi kawai mun yi ma dan adam wasiya ga iyayen shi anan ba a ce insanan ko husnan ba ko a kawo wani abu da ake so a yi kawai an ce an yi mai wasiya dangane da al'amarin iyaye a wancan ayar ta suratul ankabut kuma aka ce wa wasayna al-insana biwalidayhi husnan an yi mai wasiya da kyautatawa dangane da al'amarin iyaye a wannan ayar kuma ta wannan surar Allah ya ce wasayna al-insana biwalidayhi ihsanan min yi wasiya dangane da dan adam a dangane da iyayen shi ya zamanto mai ihsani akwai bambanci tsakanin husnan da kuma ihsan shi yasa a wannan ayar ta suratul ankabut yazo wasayna al-insana biwalidayhi husnan a wannan sura kuma yazo ihsanan yadda waɗansu daga cikin qurra'u suna karantawa a wannan ayar ita ma wa wasayna al-insana biwalidayhi husnan maimakon ihsanan wanda shine qira'ar ihsanan shine qira'ar hamza da asim da kuma al-imamu al-kisa'i suna karantawa wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsanan kamar yadda yake anan sauran qurra'u suna karanta nan duka da cewa wasayna al-insana biwalidayhi husnan to wanne ne yafi ihsanan ne yafi ko husnan ne yafi a wurin aiki idan aka ce kyautatawa ma'ana ayi abu mai kyau ayi abu mai ado wanda za a kawata abin yayi kyau ihsanan kuma tsari ne akan husn tsari ne akan husn da ta ihsanan ya fi ƙarfi ana buƙatar aiki ana buƙatar duk wani abu wanda ya kunshi aiki na kyautatawa da magana ta kyautatawa da kuma mu'amala ta kyautatawa shi yasa waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a nan ihsanan ana kallon ayoyin suna mura'atin mu'amala da ɗa wanda iyayen shi muminai ne masu imani shine ake buƙatar ihsanan a gare shi shi kuma ɗa wanda iyayen shi ba masu imani bane shine ake buƙatar husnan a wurin shi saboda ihsanan ya fi husnan ya fi ƙaruwar biyayya da ladabi da ɗa'a da kyautatawa fiye da mujarradin husnan da aka kawo a nan da aka suka ce wannan sai ya zama kaman ya shafi dukkanin iyaye kenan masu imani da marasa imani ana buƙatar husnan amma waɗanda suke masu imani ana buƙatar ƙari a yi musu ihsani sai ya zama wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsanan ana buƙatar jajircewa da ƙari a kan yadda ake yi ma sauran iyaye wanda ba masu imani ba a nan Allah maɗaukakin sarki sai ya yi ishara tunda ya faɗi haƙƙi ne na iyaye guda biyu a yi musu ihsani to wanne ne ya fi cancanta idan ana so a fifita wanne zai fi karban insani a ciki sai Allah ya ishara zuwa ga wani bangare ne a cikin iyayen ya fi cancanta da ƙarin insani akan ɗayan sai Allah ya ce hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan mahaifiyar shi ta ɗauki cikin shi kurhan a cikin tsanani da wahala da damuwa ta ɗauki cikin ɗan da yake cikinta a cikin kurhan a cikin damuwa da tsanani da wahala domin al-kurhu shine al-mashaqqatu wat-ta'ab shine wahala da gajiya ko kuma ya zama tarhan shine ki cikin rashin san abin wahalhalun da take ji da tsananin da take ji ba ta so ba ta jin daɗi amma haka nan dole za ta haƙura bayan da ta iya hamalatu ummuhu kurhan ta ɗauki cikin shi a cikin tsanani da wahala da damuwa wa wada'athu kurhan sannan ta zo ta haife shi a cikin tsanani da wahala da damuwa wanne ne a cikin waɗannan kurhan ɗin guda biyu ya fi wahala hamalatu ummuhu kurhan shi ya fi tsanani ko wa wada'athu kurhan ne ya fi tsanani a cikin guda biyu wahala da tsanani na ɗaukan cikin na tsawon watanni shi ya fi ko wahala ta lokacin da za ta haifi cikin shi ne ya fi tsanani dukan su biyun dai Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan shi yasa ya zo a wata ƙira'ar hamalatu ummuhu karhan wa wada'athu karhan kamar yadda al-imamu Asim da Hamza da Kisa'i da Ibn Zakwan da Yaqub al-Hadrami suka karanta ayar hamalatu ummuhu kurhan yadda yake a nan sauran ƙura'u kuma gaba ɗaya suka karanta hamalatu ummuhu karhan wa wada'athu karha wasu malamai suka ce da al-kurhu da al-karhu duka ma'anar su ɗaya waɗansu kuma suka ce a'a akwai bambanci tsakanin al-karhu da kuma al-kurhu domin kowanne ya zo a wani wurin a cikin al-Qur'ani da wata ma'anar daban Allah ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yaƙi alhalin yaƙin kurhun lakum abu ne wanda ba kwa so ba a san ran mutum zai shiga fagen daga ba ba a san ran shi zai kai ran shi inda za a iya kashe shi ba sai zama kurhun lakum ma'ana abinda ba kwa so sai zama ma'anar hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan mahaifiyar shi ta ɗauki cikin shi ba ta so saboda wahala da tsanani da damuwa da take ciki haka ta zo haihuwa ma ba ta so ba ta jin daɗi saboda tsanani da wahala da take sha a wurin haihuwa a tsayan kuma hamalatu karhan wa wada'athu karhan sai zama al-karhu shine tilas abinda aka tilas kama mutum dole ta sa yayi ko yana so ko baya so kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha kada ku tilasta musu sai kun gaje su matan da aka mutu aka bari ku tilasta musu su zama kayan gado gare ku kaga anan karhan ya bada ma'ana daban a can kurhan wa huwa kurhun lakum ya bada ma'ana daban sai suka ce to wa'annan ma'anonin guda biyu shine za a fassara waɗannan kira'o'in guda biyu da su hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan da kuma hamalatu ummuhu karhan wa wada'athu karha sai Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da ɗaukan cikin da kuma yayewa daga lokacin da za a ɗauki cikin zuwa lokacin da za a yaye jaririn wata 30 ne wata 30 shekara nawa ne Na'am shekara biyu da rabi shekara biyu da rabi Allah ya ce to da daukan cikin har zuwa yayewa 30 shaharan wata 30 ne anan a wannan ayar ta nuna cewa kenan mafi karancin kwanakin da ciki zai iya yi a haife shi shine me shine wata nawa na tara ko shida mafi karanci wata shida mafi karanci wata shida me dalili a wannan aya Allah ya ce wata 30 ne daukan ciki zuwa yayewa a wani wurin kuma Allah ya ce wal walidati yurdina auladahunna hawlaini kamilaini iyaye suna shayar da ƴaƴansu shekara biyu cikakku idan aka cire shekara biyu a cikin wata 30 saura wata nawa saura wata shida yake nan wata shida shine mafi karancin abinda za a iya haifan ciki ba za a iya haifan shi ƙasa da wata shida ba in aka haife shi ƙasa da wata shida to an same shi kafin wata shidan an samu cikin kafin wata shida haka wata shida shine mafi karanci shi yasa lokacin da Sayyidina Uthman radiyallahu anhu aka kawo wata mata mijinta ya kawo ta cewa ta haihu wata shida da yin aure dan haka ba ɗan shi bane Sayyidina Uthman ya umarni da aje ai mata rajum a jefe ta inda kenan ta haifi da kafin ai auren kenan cikin ya samu da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yazo sai ce a wannan babu rajumu akan ta domin wata ya kai wata shida tunda ya kai wata shida kuma to za a iya haihuwar ka a wata shida tunda Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra a wani wurin kuma ya ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilai dan aka cire wannan wata shekara biyu wata shida ne zai rage dan babu rajimu babu haddi akan wannan matar dan haka sai aka soke wannan hukuncin na rajimu da za a yi mata na jefewa saboda istinbatin da aka yi tsakanin waɗannan ayoyin guda biyu kenan idan cikin ya kai aka haifi da a wata shida za a shayar da shi wata nawa kenan za a shayar da shi wata 24 shekara biyu kenan cikakke idan aka haife shi a wata 7 za a shayar da shi wata 23 idan aka haife shi a wata 8 za a shayar da jaririn wata 22 idan kuma aka haife shi a wata 9 za a shayar da shi wata 21 shine tartibin da aka za a shayar da shi daga cikin zuwa haihuwa Allah ya bayar daga daukan cikin zuwa yayewa da aka gwargwadon yanda ya zauna a cikin gwargwadon yanda za a lissafa kwanakin shayarwa sai ya zama na kasar da ya samu na zaman ciki sai a cike wannan na kasar da watanni a wurin shayarwa sai ya zama ya samu cikakkiyar lafiya da ake bukata ta jariri idan an rage ya rage wata daya a ciki sai a kara mai wata daya a shayarwa in ya rage wata biyu sai a kara mai haka har ya zama ya cike waɗannan watannin da bai cika su a zaman shi na ciki ba mudda ta gaba ita ce wata 9 wanda shine asali shine galibi to zai iya wuce wata 9 ko ba zai iya wucewa ba ya kai yaushe na ya kai
shekara
yana kaiwa shekara in ya wuce shekara ba ana samu wanda zai kai shekara ai akwai shekarau ko akwai shekarau an ce wanda shekarau ne shekara yayi a ciki shine ma'anar shekarau a Hausa haka wanda yayi wata wanda yayi shekara daya a ciki shine shekarau to zai iya wuce shekarau din a ce ya shekara biyu kowa da ya shekara biyar a ciki sannan aka haife shi ko ya shekara kaza wannan a da ana samun wannan hukunci a ce wani ya shekara biyar a ciki ko ya shekara uku ko ya shekara kaza amma dai asali wanda shine bincike ya tabbatar na ilimi cewa ta jariri bai taba wuce shekara daya a ciki asali ma galibi ta hakiki na likitanci ya tabbatar da cewa bai yiwuwa ya iya kaiwa shekara daya amma dai ana turawa ne zuwa ga wannan a ce zai iya kaiwa shekara daya shine galibi bai taba wuce wannan bai wuce wannan muddar a rayuwar ciki wanda shine ilimi na bincike ya tabbatar wanda kuma waqi'i ya tabbatar daga to me yasa a da suke yadda da wannan saboda galibi akan samu cututtuka za a rinka ce in mace tana jin motsi a cikin ta sai a ce tana da ciki ana jin motsi yanzu ko za a je a yi scanning a ga menene a ciki to amma da in ta jin motsi a ciki za a ce ai an jin motsi a ciki sai ta zama a ce ai motsin na nan wataƙila mijinta ma ya mutu a ita zama ana jin motsi a ce sai bayan shekara biyu sai bayan shekara uku sannan sai a haihu sai a ce ai wannan ɗan ne da aka ji motsin shi tuntuni shi ne yake ta zama saboda ba su da kayan aiki da za a je a auna a ga mene ne a cikin in ciwo ne a cire in magani ne a ba da magani a warware sai suke yadda da wannan da haka idan mun ji magabata daga cikin malamai suna kawowa cewa idan ɗa ya yi shekara kaza in ya yi shekara kaza jini ne akan wannan akan irin wannan mas'alar da suke faruwa a da amma yanzu a ilmanta a tabbace ya tabbatar da cewa wannan abun ba haka bane bai ma yiwuwa baya yiwuwa a samu haka da ta anan Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da daukan cikin da kuma yayewa wata 30 ne hatta idza balagha ashuddahu har sai bayan an haifi yaron an shayar da shi kenan an yaye shi domin fisaluhu ana nufin fitamuhu yayin shi kamar yadda yazo a qira'ar yaqub al-hadrami wa amluhu wa fasluhu 30 shahara daga misalihu anan ana nufin yayewa idan aka yaye shi hatta idza balagha ashuddahu har sai da yake lokacin cikar karfin shi shine balagha ashuddahu wa balagha 40 sana sannan ya kai shekara 40 anan menene bambancin tsakanin balagha ashuddahu wa balagha 40 sana ana nufin ya kai karfin shi shine ya kai shekara 40 koko balagha ashuddahu daban wa balagha 40 sana daban malamai da yawa suka ce abinda ake nufi da balagha ashuddahu ana nufin kaiwa karfi ya zama mai karfi na jiki na halitta wannan kuma suka ce yana farawa ne daga lokacin balagha zuwa shekara 40 waɗansu kuma suka ce a'a daga shekara 27 zuwa shekara 40 shine ashuddahu waɗansu kuma suka ce a'a shekara 27 a shekara 17 ne zuwa shekara 25 ko 35 shine balagha ashuddahu ma'ana dai wannan tazarar kamar yadda al-imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa ma'anar ashuddahu shine wannan tazarar da take tsakanin balaga zuwa kaiwa shekara 40 duka yana cikin hatta idza balaga ashuddahu da haka kowace shekara daga nan za a iya kiranta da suna balaga ashuddahu, daga nan kuma balaga arba'ina sana, ya kai shekara arba'in. Kamar yadda Allah ya ce falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma, lokacin da ya kai cikar shekarun shi karfin shi, wastawa ya daidaita, suka ce wastawa shine wa balaga arba'ina sana, ya kai shekara arba'in. Domin shekara arba'in shine cikar halittar ɗan adam gaba ɗaya, duk abin da ka sani na jikinka yana tafiya yana ƙaruwa yana ƙara inganci yana ƙara girma har sai lokacin da aka kai shekara arba'in. Idan aka kai shekara arba'in komai ya tsaya kenan, ba abin da zai ƙara ƙaruwa, ba wanda zai ƙara tsawo bayan ya kai shekara arba'in. Daga shekara arba'in duka komai ya ƙare kenan, daga nan kuma abin da zai fara gangara, daga nan komai zai fara ragewa, ganinka zai fara raguwa, jinka zai fara raguwa, ƙarfin jikinka zai fara raguwa, haka zai ta sauka har sai mutum ya koma arzalil umur, ya koma kaman jariri, yanda ya taso ɗin nan jariri, to haka zai ta komawa. Da ya fara daga jariri zai ta girma ne, yana ƙaruwa har ya kai arba'in ɗin. In ya kai arba'in sai ya tsaya, daga nan sai ya fara sauka kuma, in bai mutu ba har sai ya koma yanda jaririn nan yake, sai ana ɗaukan shi ana kwantarwa, ana mai tsarki, ana ɗura mai abinci, ana fito da shi ya sha rana, a mayar da shi haka yanda ake yi ma jariri, a yi mai shimfiɗa, a kwantar da shi, a yi mai shimfiɗa a tayar, to haka zai koma. Da haka daga shekara arba'in zai ta sauka har ya zama haka, kamar yadda da haihuwar shi ya rinka tashi har ya kai arba'in ɗin. Shi ya sa shekara arba'in ɗin ita ce sattul istiwa, ita ce ƙololuwa. Shi ya sa a nan aka ambace ta, hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana, kafin ya kai shekara arba'in daga balaga, to lokacin ne yake cikin ashuddahu, yake cikin ƙarfin shi, ƙarfin ƙwaƙwalwa, ƙarfin komai na halittar jikin shi. Idan ya yi asararsu a wannan tsakanin, a wannan tsakin, to ya yi asararsu kenan. Amfanuwar da zai yi da su daga baya ba zai iya cike wannan makofin na asarar da ya yi na wannan lokacin daga balaga zuwa shekara arba'in ba. Shi ya sa duk wanda ya ce da wannan damar, to ya ribanci wannan damar kafin ya kai wa balaga arba'ina sana, kafin ya kai shekara arba'in daga lokacin da zai fara kuma rauni yana sauka. Allah ya ce idan ya kai wannan lokacin, ƙala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai, sai ce ya Allah auzi'ni bi ma'ana alhimni wa waffiqni, ya Allah kai min ilhama ka cimta min irin ka gode ma ni'imomin da kai min. Wanda ya kai shekara arba'in a rayuwa, wata ni'ima ce ta Allah bai gani ba, ba ni'imar Allah da bai gani ba, sai dai mai butulci mai kafirce ma ni'imomin Allah. Wanda zai kai shekara arba'in ɗin har yanzu yana nan cikin kuka da cewa mun rayu a ƙunci, za mu mutu a ƙunci, mun zo a banza, za mu tafi a banza, haka yake kallon kanshi har yanzu. Ba ma wanda yake da imani lokacin da ya kai ashuddahu wa balaga arba'ina sana, a lokacin zai fara addu'a, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai, ya Allah ka cimta min irin ka gode ma ni'imar ka da kai min, ni'imomin da kai a kaina. A nan sai aka kawo annakiratul mudafa, akai idafan nakira, ni'mataka allati an'amta alayya, ni'imar ka da kai min, ba a ambaci ni'imar ba, ma'ana ni'ima sai wadda take ba iyaka, ni'imomi ne daban-daban. Ni'imar samar da kai a matsayin mutum, ni'imar musulunci da aka yi ma, ni'imar imani, ni'imar iyayen kansu da aka yi maka, ba a haife ka ba iyaye ba, ni'imomi ga su nan iri-iri da Allah ya yi maka, kace cewa rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya Allah ka tilmta min irin ta gode ma ni'imomin da kai min, wa ala walidayya kuma irin ta gode ma ni'imomin da kai ma iyayena. Mana yana hararo ni'imar da Allah ya yi mishi, yana kuma hararo ni'imar da Allah ya yi ma iyayen shi, kuma yana gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya yi ma iyayen nashi. Wannan shine kololuwa a wurin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, haka kuma kololuwa wurin biyayya ga iyaye. Yana daga cikin biyayya ga iyaye shine ka rinka gode musu, ka rinka taya musu godiyar Allah akan ni'imomin su, ka rinka taya iyayen godiyar Allah akan ni'imomin da ya yi ma iyayen. Ni'imomin da Allah ya yi ma iyayenka suna da yawa ba iyaka, ka rinka hararo da waɗannan ni'imomin. Ya Allah na gode maka da kai mai iyaye na ni'imar kaza da ni'ima kaza da ni'ima kaza. Shine auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, kana taimaka musu wurin godiya ga Allah akan ni'imomin su. Wannan shine haƙiƙanin biyayya ga iyaye, wannan shine haƙiƙanin ihsani da kyautatawa ga iyaye. Wa an a'mala salihan, haka kuma ya Allah auzi'ni an a'mala salihan, ya Allah ka kimta min in rinka aikata ayyuka na ƙwarai, ka kimta min aikata ayyuka na ƙwarai. Amma ba kowane irin ayyuka na ƙwarai ba, waɗanne irin ayyukan? An a'mala salihan tardahu, aiki na ƙwarai wanda ka yadda da shi, irin aiki na ƙwarai da ka yadda da shi, wanda ya nuna kenan wannan ɗa ne na ƙwarai wanda ba ɗan bid'a ba a cikin addini. Yana so ya yi aikin, yana so ya yi ibadar, amma yana neman wacce ce Allah ya yadda da ita, ita zai yi. Akwai ibadar da Allah ya yadda da ita kamar wadda manzon Allah ya zo da ita? Babu irin ibadar da za ta yi wadda Allah ya yadda da ita da ta wuce wadda manzon Allah ya yi kuma ya koyar. Kaga duk wani aiki da za ka ɗauko wanda ba manzon Allah ya koyar da shi ba, ba haka manzon Allah ya yi shi ba, to wannan ba zai shiga cikin an a'mala salihan tardahu ba, ba zai shiga cikin aiki na ƙwarai da Allah ya yadda da shi ba. Bal ma Allah bai yadda da shi ba, saboda man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, Allah mayar da shi yake yi baya karɓa. To ka roƙi Allah ya kimta maka aikata ayyuka na ƙwarai irin waɗanda Allah ya yadda da su. Shine wa an a'mala salihan tardahu, sannan abu na gaba wa aslih li fi dhurriyyati, ya Allah ka gyara min zurriyata, ka shirya min da zurriyata su zama zurriya ta ƙwarai, su ma su zama zurriya waɗanda za su zo su rinƙa yi min irin wannan aikin da nake ma iyayena. Shine wa aslih li fi dhurriyyati, anan an yi ishara zuwa ga ɗa yana aiki na ƙwarai ga iyayen shi, sannan yana roƙon Allah, Allah ya sa shi ma ƴaƴan shi su zama ƴaƴa na ƙwarai. Ishara a kan cewa addu'ar kaɗai ba ita ba ce magani, abinda kai shine abinda za ka roƙi Allah kai ma Allah ya sa a yi maka. Shi ya sa bayan ya yi addu'a ya kyautata ga iyaye, ya yi addu'a kuma ya yi godiyar Allah ga ni'imar da Allah ya musu, shi ma ya roƙi Allah, Allah ya taimake shi ya ba shi ƴaƴa na ƙwarai, ya ba shi ƴaƴa na ƙwarai waɗanda shi ma za su rinƙa tunawa da shi suna yi mai addu'a bayan ya mutu ko yana da rai, kamar yadda shi ma yake yi ma iyayen shi a lokacin da yake raye. Inni tubtu ilai, sai shi gaba da cewa ya Allah na tuba zuwa gare ka, ya Allah na tuba zuwa gare ka, wa inni minal muslimina, kuma lallai ni ina cikin musulmi, na yi imani, na musulunta, na ni ƙauya ga Allah sai yadda Allah ya yi da ni. Da haka na musulunta, na yadda da Allah, na yadda da saƙon Allah, zan yi kuma aiki da abin da Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi. Wannan shine addu'ar da wannan bawan Allah yake yi da abin da yake fada da kuma abin da yake nema da a wurin Allah da kuma alakar shi da iyayen shi da abin da yake nema ma iyayen shi a wurin Allah subhanahu wata'ala. Idan muka kalli wannan ayar muka alakanta ta da ayoyin da suka wuce a baya, zamu iya cewa me ya kawo wannan ayar anan. Ana magana ne akan masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, masu kin yadda da alqur'ani, masu cewa qur'ani istarahu irkiro shi yayi, su ake magana akai ana musu rabbi. Kuma ana cikin magana kai tsaye kawai sai aka koma alaka tsakanin iyaye da yaya. To menene munasabar kawo wannan ayar anan? Waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan ayar an kawo ta anan ne saboda ayoyin baya suna magana ne akan tauhidi da ikhlasi da kadaita Allah subhanahu wata'ala. Wannan kuma shine haƙƙin Allah akan bayi, tauhidi da ikhlasi da kuma istiqama akan wannan shine haƙƙin Allah akan bayi. Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa. Da haka an faɗa haƙƙin Allah, to bayan an yi magana akan haƙƙin Allah sai ya dace a kawo haƙƙin iyaye, domin haƙƙin iyaye shine haƙƙi mafi girma akan mutum bayan haƙƙin Allah. Kaga sai saboda haka sai aka kawo wannan ayar wa wasainal insana biwalidayhi husnan ko ihsanan. Saboda da yawa dama Allah yana kawo wannan a cikin alqur'ani, na kai magana akan haƙƙin tauhidi sai a kawo kuma haƙƙin iyaye. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, Allah ya hukunta cewa ka abauta ma kowa sai shi, sannan ya hukunta ayi ihsani ga iyaye. Ga haƙƙin Allah sai aka biyo baya da haƙƙin iyaye, kamar yadda Allah madaukakin sarki a wasu ayoyin daban yake cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an, sai ce wa bil walidayni ihsanan, kada ku shirka da Allah kuma ku kyautata ma iyaye. To Allah dama ya saba a Qur'ani yayi magana akan haƙƙin shi sai ya biyo baya da haƙƙi mafi girma bayan haƙƙin Allah shine haƙƙin iyaye. To suka ce to shine aka yi anan, aka yi bayani akan tauhidi da rushe hujjojin masu shirka, sannan kuma sai aka zo da wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Waɗansu malamai suka ce a'a ba haka bane munasabar. Munasabar shine ana kawo abubuwan da mushrikai suke faɗa ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da inkarin da suke yi mishi. To sai kuma aka tsallaka zuwa ga wani inkarin shi ma daban da suke yi ma manzon Allah, shine inkarin tashin alkiyama. Inkarin tashin alkiyama daga cikin abubuwan da suke yi ma manzon Allah inkari akai. To me alakar wannan kissar da inkarin tashin alkiyama? Sai suka ce sai aka kawo wannan inkarin na tashin alkiyama da usulubi na jiwa na tattaunawa tsakanin iyaye masu imani da kuma ɗa mai imani, da kuma iyaye kafirai da ɗa mai imani. Shine usulubin da aka kawo, usulubin tattaunawa tsakanin iyaye waɗanda suke kafirai da ɗa mai imani, da kuma iyaye masu imani da ɗa kafiri, wanda waɗannan la'isoshin duka akan wannan za su tattauna. Da irin yanda ɗan yake ma iyayen shi inkari, uffin lakuma ata'idanini an ukhraja, yanzu kuna min alƙawarin cewa za a sake fito da ni daga cikin ƙasa bayan na mutu. Suka ce wannan shine mahallu shahid a kissar inkarin tashin alƙiyama. To amma sai aka kawo da wani usulubi na labari da iska tsakanin yaya da iyaye saboda a canza usulubin isar a sake jawo hankalin mai karatu mai sauraro saboda balaga ta alqur'ani da ta ba a fita da usulubin surar ba har yanzu akan dai usulubin sura ake akan magana akan inkarin da suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma malamai suka ce a munasabar ba wannan bace wata munasaba ce daban munasabar ita ce kamar yadda muka gani idan akwai iyaye da yaya ana samun yaya wanda suke bijirce ma iyayensu su bijire musu su kibin umarnin iyayensu to wannan ai abu ne waki da haka ba wani abu bane dan wasu sun yi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wayannan hujjojin da wayannan bayanan da aka yi idan har yanzu an kafirce an yi imani to wannan ai ba wani abu bane ba da to ku duba ma ku ga iyaye ma da ƴaƴansu su ma ya ake samu iyaye za su haifu mutum su dauki cikin shi su shayar da shi wata 30 su ci gaba da kula da rayuwar shi su raine shi amma in ya girma ya zama mutum sai ya butulce musu ya kafirce musu duk da cewa kuma gashi anan an bada misali na farko na wanda shi kuma da ya zama mutum sai ya musu da'a ya musu biyayya ya kyautata musu duk da cewa to haka shi ma al'amarin bayi da Allah yake wasu za su zama masu biyayya da da'a da Allah waɗansu kuma za su butulce su kafirce ma Allah kamar yadda ga waki idan kuna gani a misali dangane da iyaye kuma wani zai tama maki ya zai tun daga farkon sura ake mana bayanin irin halittar Allah ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma kuma ya hana a kira wani wanda ba shi ba kuma duk hujjan wanda yake kiran wani wanda ba shi ba ya rusa ta amma kuma duk da haka an kibin abin da yake so din to sai aka kawo misali na duniya wanda muke iya gani wannan ba wani abun mamaki bane dan an samu wasu sun kafirce to ka kalli alakar mutane ma da iyayensu mana daga irin kyautatawa da iyaye suke ma ƴaƴansu daga irin wahala da tawainiya da iyaye suke da ƴaƴansu amma kuma in sun kai wani mataki a wani lokaci sai su butulce ma iyayen su zama musu kuma matsala a rayuwa maimakon su saka musu da alheri sai su saka musu da sharri na abin da suka yi to da haka dan wasu ba su yi imani da manzon Allah ba sun kafirce ba sakon shi wannan ba abun mamaki bane ba wani abun da za a ce abu ne wanda ba zai yiwu ba shine fa'idar kawo wannan isar kamar yanda waɗansu malamai suka ce duka waɗannan abubuwan auzuwa din za su iya zama munasaba na kawo wannan isar a wannan wurin kowanne daga ciki zai iya dauka zai iya shiga din da wajahin munasaba na at-tanasub bainal ayat ilimi ne mai zaman kanshi ilimin da ake ce mai tanasubu suwar alaka tsakanin sura da sura me yasa da aka gama sura kaza sai aka shiga sura kaza me alaka tsakanin wannan surar da surar da ta wuce a baya menene alaka tsakanin wannan da surar da za ta zo a gaba sannan menene alaka tsakanin wannan ayar da ayar da take gaba da ita menene kuma alakar wannan ayar da ta wuce a baya wannan ilimi ne mai zaman kanshi daga cikin ilmomi na malaman tafsiri ilmi tanasubus suwar da kuma ilmi tanasubul ayat wanda akwai tafsirai da aka rubuta musamman akan wannan da wannan usulubin na tanasubul ayat kamar tafsirin Imam al-Baqai wanda ya rubuta shi ne a wannan usulubin na cewa kowace aya daga cikin ayoyin alqur'ani tana da alaka da wanda take gaba da ita kada a haka yayin tafsirin haka kuma kowace sura tana da alaka da surar da take bayanta da kuma surar da take gaba da ita kada a haka zai zaka rinka karanta tafsirin kana jin kamar kana tafiya ne kawai a cikin wani jirgin kasa mai tarago daga wannan kawai ya fada wannan a hada suke ba sa rabuwa to wannan yana daga cikin munasabar da suke kawowa tsakanin wannan kissar da ayoyin da suka gabata menene sakamakon wannan dan da yayi ihsani da kyautatawa da biyayya ga iyayen shi shine ayoyin da ayar da zaka zo gaba Allah madaukakin sarki zai fada mana shi kuma Allah ne zai saka mai da shi sannan kuma mu ji kissar shi kuma wanda ya butunce mai iyayen wanda irin tattaunawa yayi da iyayen da muhawara kuma menene sakamakon da Allah madaukakin sarki ya tattala gare shi kaga abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.